Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud dauke da kanin labarai.
Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta kaddamar da bincike kan zargin cin zarafin bil'adama da ake yi wa gwamnatin Nicolas Maduro na kasar Venezuela. Kamfanin Facebook ya goge wani rubutu da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya wallafa a shafinsa. Shugabannin addini a kasar Myanmar na zargin dakarun kasar da musulmi a kungiyoyinsu.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro, musamman a yankin arewacin kasar, masu shiga tsakani irin su Dr. Ahmed Abubakar Gumi na cewa hanya ɗaya da za a iya bi wajen shawo kan wannan matsalar ita ce a bi diddigin abin da ya haifar da wannan kalubale na tsaro tun farko. Yana mai cewa ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda ba ita ce mafita ba. Sannan za ku ji cewa gwamma 'yan sa kai don samar da tsaro a gundumar Banigin Gu a jamhuriyar Nijar sun yi ɓatan dabo. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta kaddamar da wani bincike a hukumance dangane da zargin da ake wa gwamnatin Venezuela karkashin mulkin shugaba Nicolas Maduro kan cin zarafin bil'adama. Babban mai shigar da kara a kotun ta ICC Karim Khan ne ya bayyana hakan a karshen ziyarar kwana uku da ya kai Caracas, babban birnin kasar ta Venezuela, inda suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsa da shugaba Maduro. Wannan yarjejeniya za ta ba hukumomin kasar damar gudanar da bincike da kansu don tabbatar da hakikanin gaskiya kamar da ka'idojin kotun suka shimfiɗa, wacce ta kai ga kafa kotun ta ICC karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya. Maduro ya ce kodayake gwamnatinsa ba ta da masaniya kan wannan lamari, amma za ta gudanar da bincike don gano gaskiya da tabbatar da adalci dangane da abin da ya faru a ƙasar tare da haɗin gwiwar mai shigar da ƙara a kotun ta ICC. Gabanin hakan, wasu 'yan ƙasar ta Venezuela sun yi gangamin kira ga Khan da ya gudanar da binciken zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama a ƙasar. Wani sabon bincike na ƙasa da ƙasa da ƙaddamar ya gano cewa annobar COVID-19 ta rage iya adadin shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a wasu ƙasashen duniya. Wata tawagar masu bincike da Farfesa Nazarin Islam na sashen nazarin kiwon lafiya a Jami'ar Oxford ya jagoranta ta yi nazari kan yadda aka samu sauyin yawan shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a ƙasashe 37. Waɗanda suka hada da masu matsakaicin ƙarfi da masu hannu da shuni, ta hanyar amfani da mizanin shekarun 2005 da 2019, inda aka kwatanta shekarun waɗanda suka mutu da daidai iya shekarun da aka yi hasashen za su yi. Binciken, wanda aka wallafa a mujallar kimiyya ta BMJ, ya gano cewa Rasha ita ce kan gaba wajen raguwar shekarun da aka yi tsammanin mutanenta za su yi, inda maza suka samu tawayar shekaru 2.33. sai mata da suka samu raguwar shekaru 2.14. A matsayi na biyu sai Amurka, inda maza suka samu raguwar shekaru 2.27. sai kuma mata da suka samu raguwar shekarunsu da shekara 1.61, yayin da Bulgaria ta zo a matsayi na uku. Masu binciken sun ce ba a saka mafi akasarin kasashen Asiya da Afirka da yankin Latin Amurka a cikin wannan bincike ba saboda rashin bayanai, abin da ke nuni da cewa akwai yiwuwar alƙalamansu su haura na waɗannan ƙasashe da aka yi binciken. Annobar COVID-19 ta halaka mutum sama da miliyan 5 tun bayan da aka gano ta a tsakiyar ƙasar China a shekarar 2019, inda Amurka ta kasance jagaba a yawan masu fama da cutar. Kamfanin Facebook ya ce ya goge wani rubutu da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya wallafa a shafinsa, inda ya kira ga al'umma ƙasar da su binne dakarun Tigray da ke barazanar mamaye babban birnin ƙasar yayin da yakin da ake yi ya cika shekara guda. A ranar Lahadi, Abiy Ahmed ya wallafa saƙon, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito. Wani sashi na saƙon Prime Minister, wanda tuni Facebook ya goge, ya yi kira ga al'ummar ƙasar, inda ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyanmu, mu ga cewa mun sadaukar da ranmu a matsayinmu na 'yan ƙasar Ethiopia ta hanyar ɗaukan kowane irin makami. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Mahmud Lalo kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu. Yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro musamman a yankin arewacin kasar, masu shiga tsakani irin su Dr. Ahmed Abubakar Gumi na cewa hanya daya da za a iya shawo kan wannan matsalar ita ce a bididdigin abin da ya haifar da wannan kalubale na tsaro tun da farko. Sheikh Gumi ya kuma ƙara jaddada matsayarsa inda yace akwai buƙatar gwamnati ta yi tara a kokarin da take yi na ayyana ɗan fashin daji a matsayin ɗan ta'adda, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi da wakilin Isa Lawal Ikara.
In ba a yi hankali ba aka ce wai kawai ta bindiga za a yi maganin wani abu, to muna tsoron kada su juye su zama ɗan ta'addan na gaske. Da yanzu ana ta'addanci amma ba ta dan gaske bane, me bambancin su? Kama suke suna neman kuɗi, in har kisa ya zo to wani abu ne ya zo arede, abu ne ya zo gitta. Amma shi dan ta'adda musamman yake so ya kashe mutane dan me dan baka yin aƙida shi, to ya za a ce mu yadda a zo a ce a shafa musu painting cewa domin IPOB na inyamurai gwamnati ta ce ɗan ta'adda ne, amma duniya ba wanda ya karbi wannan kiran. Turawa har yanzu ba su mai da su ɗan ta'adda ba, amma yanzu fakiya ana cewa ɗan ta'adda ne, to ba su kadai ba, duk wani bafulata ne na daji ya shiga uku.
Kina mallan kana ganin koda an faɗi wannan sunan abubuwa za su dagulgule ne,
lalacewa za su ƙara yi. Yanzu kamar an ɗauke wuta an yi kaza, sun gyaru ba su gyaru ba, talauci an kulle kasuwanni ya gyaru bai gyaru ba,
amma ana ganin hotuna gwamnati tana ikirarin cewa wannan rufe hanyar sadarwa da hana ana ta faɗawa ana kashe su.
Ana faɗawa ana kashe su, to su fa ana faɗan inda suke kashewa rufe sadarwa, ma yana hana faɗin da ake kashewa da ake sacewa. Misali yanzu ga yaran yawuri sai dai sun sako su ba ya kabo su ba, ga yaran Bethel din nan sai dai wanda suka sako ba iya musu ba, to mene nasara?
Wace hanya ce kace ganin kai za a abuwa da ta saba wannan wanda gwamnati ke
tabbata abin da za a yi shine sai an bi sababin abun nan. Makiyaya ke faɗa da manoma sun ce mana wallahi in akwai ƴan sa kai ba su ba sulhu, a wargaje ƴan sa kai a ɗauke su aikin ɗan sanda.
Su ƴan sa kan?
Domin ba sa faɗa da ƴan sanda. Ɗan sanda muke shiga daji da su, kasan mu nuna musu ba maganar sa kai yanzu, maganar ƴan sanda ne, ko ma ku kawo ƴaƴanku musa ƴan sanda. Na ɗaya kenan. Na biyu, duk al'ummar da ka bari ba kula, ba ilimi, ba nuna ƙauna ma kawai, to wallahi za ta yi adawa da kai. Mu rungume su, mu yi musu makarantu, mu taimaka musu, mu taimaka dabbobinsu, insha Allah za ka ga mutum nan ta mutu kaka.
Amma mallan ka ji masu fargaba cewa koda an dawo da su jikin mutane tunda yanzu ba shanun da suka saba da su, ko kuma sun saba da karɓan kuɗi yanzu ba su iya zama cikin lawa.
Za su iya kawo shanun mana, in ba shanun amma ba su shanu. Yanda ake ba manoma taki a sai maka a ba su shanu, a yi musu burtali kullum sai san kishi, to a yi musu mu'amala yanda aka yi wa ƴan Niger Delta mu'amala mana, ai ba wani abu ne sabo.
Wasu mallan suna tunanin kamar ƙara ƙarfafa mutane ne suna yin wani abu da a iya cewa musgunawa mutane kisa, sannan kuma gwamnati ta zo ta kira su lallashe su, suna ganin kamar an buɗe kofa wasu ma su
ai lallashi ne na babba. Kamar yaro mai ji ka kira shi kallo mai lallashi, wasu ya ce wani zai rashin ji, a sannan kuma banda shi makiyayan ga yamma dan Najeriya da ake mai irin wannan mu'amala cikin abin da suke gaya sai ko kan mashin aka ganka ko ta ƴan mota da ka zo da ƴan sanda soja shikenan za a fito da kai a ce shikenan kai kidnapper.
Wasu na magana cewa ai gwamnatin tarayya saboda shugaban kasa Bafulatani ne, ana ganin kamar a hakan ma yana goya musu baya, ko kuma saboda sun ga shike mulki ma suke abin da suke.
Akwai masu cewa haka amma sun san ba ni goya, a tambaye su a daji ba su taɓa wahala ba kamar lokacin shi. Ruga-ruga nawa aka jefa ma bom, matansu da ƴansu na ciki.
Yanzu an ga tawalan ka saba da mutanen nan tunda ka je gurinsu ba su ɗaya ba su biyu, ka jiyo matsalolinsu, da gwamnatin tarayya za ta sa ka jagoranci wannan magana ta sulhu za ka karɓa?
A ya zama dole wasulhu, hai Allah da ya ce ai sulhu waslihu bainahum.
Daga birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jima a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Shugabannin addinai a ƙasar Myanmar na zargin dakarun ƙasar da musgunawa ƙungiyoyinsu. Kusan kashi 88 cikin 100 na al'ummar ƙasar mabiya addinin Buddha ne, yayin da sauran mabiya addinan da suka hada da Kiristoci, Musulmai da Hindu suka ɗibi sauran ƙasar. Rahotanni na nuni da cewa kusan daukacin addinan kasar na fuskantar fushin sojojin waɗanda suka karɓe ragamar shugabanci a wani juyin mulki da suka yi. Watanni tara bayan kifar da gwamnatin farar hula, kasar ta Myanmar ta fanjama cikin ƙangin rikicin siyasa tsakanin dakarun kasar da masu adawa da mulkin su. Kakakin sojojin kasar ta Myanmar Zaw Min Tun ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake wa dakarun kasar, musamman kan samaman da ake zargin dakarun kasar na kaiwa wasu gine-gine. Kasar Ukraine ta naɗa sabon ministan tsaro a wani yunkuri na ganin ta ƙarfafa dakarun kasar, yayin da take ci gaba da fama da rikice-rikicen 'yan aware da ke goyon bayan Rasha. Oleksiy Reznikov, wanda lauya ne da ke da ɗan horo kan sha'anin soji, ya maye gurbin Andrei Taran da ya aje aikin a farkon makon nan saboda dalilai na rashin lafiya, kamar da rahotanni ke cewa. Kamfanin dalancin labarai na AP ya ruwaito cewa 'yan majalisar dokoki 273 ne suka amince da zaɓin Reznikov a majalisar mai mambobi 450 bayan zaɓinsa da shugaba Vladimir Zelensky ya yi.
Gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, wasu gwamnati 'yan sa-kai don samar da tsaro a gundumar Bani Bingu ta jihar Talabiri, cikin su har da magajin gari, sun yi batun dabo bayan da 'yan bindiga suka yi musu kwantan bauna a yayin da suke santiri a kewayen gari. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni daga karkarar ta Bani Bangu sun ce a yayin da suka furtumi wasu 'yan bindigar da suka kai farmaki a garin Bani Bangu a yammacin Talata ne, masu aikin sa-kai da ke kan babura kimanin 40 suka fada tarkon mahara, waɗanda suka yi awon gaba da ayarin waɗannan barade, cikin su har da magajin gari, kafin daga bisani ya bayyana shi da wasu mutanansa. Jami'in kare haƙƙin jama'a a jihar Talabiri Ibrahim Mahmudu na bin diddigin sha'anin tsaro a yankin da ake kira iyakokin ƙasashe uku.
Mutanen Bani Bangu su da sun ga harka wannan ta fara taɓarɓarewa, sun ta yi shirin su da kansu sun suke to su suna kare garin su da kansu. Sai waɗanga 'yan ta'adda sun ka shigo gari, to sai sun ka ɗauki injinan sun ka kore su sun ka shiga da su har sun yi wajen kilomita 4 hakan ga garin Bani Bangu, sun ka komo garin su don ka kwantan ɓauna ne waɗanga sun kai musu. Waɗanga sun kai sun ka same su kenan, sun ka samu wajen mutum 35 ne, akwai cikin mutanen wajen mutum 5 da sun ga Allah ya tsirar da su da magashin gari a shi ma ya samu kanshi ya tsira.
Wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke afkawa ayarin hukumomi akan hanyar su ta zuwa wani wuri a jihar Talabiri. Domin ko a tsakiyar watan jiya shugaban karamar hukumar Banki Lare ya ƙetare rijiya da baibai akan hanyarsa ta komawa gida daga garin Ayeru, abinda ke ƙara fayyace aniyar 'yan ta'adda a wannan yanki.
Kaga waɗanda 'yan ta'adda da ka hutowa daga Mali, wallahi in dai ba an sake dubara ba ce da waɗannan 'yan ta'adda a kawo mana sojoji jirgi da kayan aiki wanda ya kamata. Fuskar 'yan ta'adda suna da drones waɗanda samari da suke nan ga kula da gari. Ba san haraka ba, don sojawa ya kamata da in sun zaka gari ya kamata mutanen nan da sun kace suna kula da harakar gari su ya kamata a basu horo su san yanda za su basu labari, tunda in suna aiki da waɗannan mutane suna hwada musu inda mutanen nan suke.
Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren hukumomi a dangane da wannan al'amari da ke faruwa makonni biyu bayan da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa gwamnatin Nijar izinin tsawaita dokar ta ɓaci a mafi yawancin gundumomin jihar Talabiri, cikin su har da gundumar Bani Bangu, wacce al'ummar ta bijirewa dokar hana zirga-zirgar babura, duk da cewa ana yi mata kallon karkarar da tafi ko ina haɗari a jihar Talabiri saboda kusancin ta da yankin da 'yan ta'addan Mali ke da sansani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a kai da Sule da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato lafiya uwar jiki da wakiliyarmu Hawwa Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai. Likita barka da warhaka.
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hawa.
To tunda wannan cutar takan sauye kama har ta shiga jikin mutum, shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda takan canja nau'i ko takan canja salo ta shiga jikin mutum?
Gaskiya wannan tambaya cikin wani munci, wato ba haka bane. Wato akwai abin da ake cewa kaman generic, kaman a ce skeleton, kin gane? Kaman yanzu ai mu mutane ne, ni mutum ne ke mutunci amma ke mace ce, ni namiji ne, kin ga kawai wani abu ne ɗaya ko biyu ya mutunta mu, amma ainihin abubuwan mu da yawa kin ga ɗaya ne, kina da baki, kina da ido, saboda haka abin da zai halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki, duk muna da shi. To saboda haka shine bambancin da ake samu dan kadan ne, saboda haka rigakafin nan yana yawo duk nau'ikan kwayoyin cutar corona. Ina tabbatar miki da wannan kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba haifar tasiri.
To har yanzu dai saboda ɗan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan ɗan Najeriya ba, shi yasa har yanzu ake tafafatawa da su wajen karban allurar nan, kuma suna ganin kamar allurar da ake kawo mana daban ne da na kasashen Turawa. Dalili kuwa shine idan aka je wata kasa ko idan ɗan Najeriya yanzu ya tafiya wata kasa ko da ya nuna takardar shedar cewa yayi rigakafi a kasarsa Najeriya, to su kasar nan da yaje ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata. To me zaka ce game da haka?
Hajiya Hawa, wannan magana ba gaskiya bane, ina tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane. Na farko dai ai rigakafin corona dai ba ma yinta a Najeriya, wanda muke amfani da ita ina tabbatar miki ita ce ake a Ingila, ita ce ake a America, ita ce ake yinta a Germany, ita ce ake yinta a India.
Ai shi yasa ɗan Najeriya ma suke da kukwanto akan wannan, saboda mu dai ba ma allurar anan daga kasashen Turawan ake kawo mana. To me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka tasu ta can?
Ba gaskiya bane, ina faɗa miki wannan siyasa ce ta duniya, kuma an riga an warware wannan. Ina tabbatar miki rigakafin mu yanzu an yadda da shi a America, an yadda da shi a Ingila, an yadda da shi a Germany. Ina tabbatar miki da wannan. Ai da farko din aka ce cewa idan ka fita daga Najeriya an kaje ka sai kai kwana 10 ya killa cewa da mu muka ce sai mu ma har in suka zo haka za a yi. Kin ga yanzu sun dawo sun ce to shikenan a zo a lafiya. Ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya, amma su ba gwamnatin Ingila ta ba mu taimakon allurar AstraZeneca. America ta ba mu AstraZeneca, sannan kuma ta zo ta ba mu Pfizer. Kuma akwai Johnson & Johnson da muka siyo wanda yake shi ma kamfanin America ne yake yi, wanda yake zo a South Africa. Haka shi ma AstraZeneca nan da yake Ingila ce kuma kamfanin yake a India. Saboda haka allurar rigakafin nan duk shine ko ina kika je shine, kuma process da yake cewa process wato kaman katin mu yana nan da akwai da QR code a jikin sa. Shi yasa idan duk mutumin da ake yi allurar rigakafi muna son wannan katin ya rike shi, kuma ya dauki hoton sa a waya, sannan kuma ya photocopy din sa ya ajiye. Wannan akwai wani bangare na QR code da yake cewa QR code, wani mai dan gida-gida haka, kaman ya ce kaman tafi tsutsa haka. To duk lokacin kika sa kamar ki a waya kika dauka, duk nan muke duk abin da aka yi mutum, da lokacin da aka muke na daya allurar rigakafi na daya, da rigakafi na biyu, da sunanki, da ka hada hotonki zai fito duk inda ka yi duniya, kuma allurar mu ta yadda kamar yadda muka yi press briefing a ranar Litinin tare da minister, na fada duniya rigakafin mu is credible, kuma irin is accessible anywhere in the on the planet.
To har yanzu da yawa ɗan Najeriya suna ganin cewa hukumomi, musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko, ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar, shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku akai. Shin daga yanzu wani mataki kuka dauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus?
Wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kadai ba, duk wani abu da zaka yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi, kuma dole ne sai ka sa cikin kashi yadda jama'a za su fahimta. Ki tuna Hajiya Hawa da muka yi aiki da polio, kusan shekara 30 muka yi muna fama da polio, mutane babu irin yarfe, babu irin bice da kulli, babu abin da ba a ce mana ba. A ce mana agents ne na America, agents ne na waye, mun zo mu hana haihuwa, babu abin da ba faɗa mana ba. Amma yau ina folio a Nigeria. Sanadiyar ma kore folio a Nigeria da ya samu Afirka ma gaba daya ba ta da folio. To inda dawo kan corona din nan. Wato yaɗa bayanan na tabbatar miki aiki ne wanda yake ba ƙarami ba. Muna aiki da sarakuna, muna aiki da malamai, muna aiki da kungiyoyi kala-kala, akalla mun yi bita ga kungiyoyi kusan sama da 120. Kuma kullum muna yi, kuma na tabbatar miki nake ji gidajen radio zaki ji ko ina ana ta bayani akan mutane. Amma kuma kin san yadda dan Najeriya yake. Baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa, take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba, za su dauka cewa wannan abun ba fulshe. Mu Allah ne taimakon mu, gode wa Allah. Bazan ba za mu yi fatan cewa wata dan saboda mutane su fahimci karbi corona mu ce mutane su mutu ba. Ba fatan mu kenan ba, mun gode wa Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki. Wannan Allah ne kawai ya kawo mana, wallahi ba dan aiki mu ba, ba kuma wanda wani kokarin mu bane, kawai Allah ne ya taimake mu. Amma na tabbatar miki yanzu kiji labarin India, akwai lokacin ta kashe mutum 4000 rana daya a India, 4000 lokaci daya. To ai hagan da a ce wannan abu zai da ku a Nigeria, ai ba yan fada mutum ma cewa ga gariga kafin ninka je kai dan mi dan sun gani kar tana kisa. To ba fata muke te kisan ba, amma muna bakin kokarin mu. Yanzu magana da yake muke ba mutane manzi wato directors duka ana Lagos, dan saboda yadda za a yi tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an je an yi, ba an zaɓi Lagos ba wai don saboda wai ba ma san wani wuraren, a saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Lagos. Sannan kuma a kuri ne wake da cunkere yake da cunkoso, akalla muna sa ran zamu mutum wajen miliyan 4 a Lagos. Shi yasa muka bada ƙarhuma akan Lagos don a je a samu yadda za a fada da cibiyoyin, za a kafa cibiyoyi a wurare da yawa yadda za a zo a lura nan, kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makwabtar Lagos kamar Ogun da Oyo. Sannan kuma mu zo mu ci gaba, amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi. To amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba, aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku, kuma na tabbatar ana sauraron ku. Saboda haka a ci gaba da yaɗa mutane, a ci gaba da faɗa mutane lalle corona nan na farko dai gaskiya ce, na biyu kuma akwai ta, na uku tana sa jinya, na hudu tana yin kisa, kuma na biyar rigakafi akwai shi, kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne. Ko ina ka je ka, gwamnatin ta shirya cewa lalle kowane ɗan Najeriya wanda matsayin sa yake samu allurar nan an ba shi allurar nan. Akwai wanda muka siya da kuɗin mu, akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta shirin kungiyoyi da ake cewa COVAX facility. Saboda haka yanzu magana nake muke muna da akalla muna da doses wanda ke sama da miliyan 9 a kasar nan. Saboda haka kuma duk wannan alluran dan kasa aka samuwa, kuma za a kai su ko ina ba mutane. Saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su, alluran nan kyauta ne. Saboda haka ba ma son mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan wanda saboda ya karɓi allurar corona ya biya, ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da amsa allurar nan ba. Wannan abu ne wanda yake bashi da kyau, wannan yana bata sunan kasar mu. A ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wani wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona, allurar corona, sannan a ji ka kana da corona. To haka yawanci shi yasa muka kafa wani muke cewa wato joint task force, wanda yake committee ne wanda yake akwai DSS a ciki, akwai ICPC a ciki, akwai NAFDAC a ciki, mu muna ciki, akwai state mutanen jiha a ciki, sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki, wanda duk wanda muka kama ina tabbata muke cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba, ba za mu bari a bata mana aiki ba. Wannan muna yi, kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane su karɓi allurar corona din nan.
Ta masha Allah, masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi, inda yayi mana cikakken bayani ko kuma ƙarin bayani da kuma ƙara fahimtar da 'yan Najeriya akan ita wannan allura ta corona, kuma da fatan an ji shawarwarin da ya bayar. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar, nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu kasance lafiya.
To masu saurare, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Zan mu fara ne da sakon Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga da Alƙali Manu Tudun Wada Billiri, waɗanda suka ce ko kaɗan ba hurumin ƙungiyar dattawan Ibo ba ne cewa kada gwamnati ta tura jami'an tsaro ƙasar a wani yanki, domin ko gwamnatin ƙasa ita ce take da ikon yin abin da ta ga dama a cikin ƙasar ta. Don haka Jihar Anambra da gwamnati ita ce za ta tura jami'an tsaro, tana da hurumin yin hakan don kare masu zaɓe. Sai kuma sakon Mahmud Saliu Kauran Namo da Zamfara, wanda ya ce hakika sanya haraji ga wasu manoma da 'yan bindiga suka yi a Jihar Zamfara wani babban kalubale ne ga gwamnatin jihar ta Zamfara da ma gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma ya kamata a maida layukan sadarwa domin katse su ba shi da amfani. sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau wanda yace batun gaskiya akwai loje cikin nadi game da katse layukan waya da wasu joyi suka yi a Najeriya ganin yadda hakan bai hana yan bindiga ci gaba da cin karansu ba babbaka ba to ina amfanin badi barai Allah ya kyauta sai kuma sakon Yahaya Danno Azare da na Mairo Umar Makera tare da Umar Abubakar Odoji Azare wadanda suka ce saki tsohon shugaban hukumar kula da tashoshin ruwa na jihar Kano hakan wani abun jimami ne muna kira ga jami'an tsaron jihar da su gaggauta ceto rayuwarsa daga hannun waɗannan barayi sai kuma sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya wanda yake assalamu alaikum VOA Hausa gargadi da jan kunne da shugaba Buhari yawa masu tallata shi kan tazarce hakan yayi daidai domin a gaskiya yadda ƴan Najeriya ke cikin halin niyya su babu wanda zai amince ko ya yadda da tazarce jiki magayi a ƙarshe sai sakon Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya a Saban Gida da Malam Hassan Sule Tankarkar a jihar Jigawa wadanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka hakika ya kamata gwamnatin jihar Lagos ta dauki matakin tantance ingancin injiniyoyin da ya kamata suna bada umarni da kula da gina benaye a jihar duba da yadda ake samun yawaitar rushewar benaye domin kare rayukan al'umma
makarkarar shirin namu ga Muhammad da takaitattun labarai
Shugabannin addinai a kasar Myanmar na zargin dakarun kasar da musguna hukungiyoyin su kusan kashi 88 cikin 100 na al'ummar kasar mabiya addinin Buddha ne yayin da sauran mabiya addinan da suka hada da Kristoci Musulmai da Hindu suka dibi sauran kasan Rotani na nuni da cewa kusan daukacin addinan kasar na fuskantar fushin sojojin waɗanda suka karɓe ragamar shugabanci a wani juyin mulki da suka yi. Watanni tara bayan kifar da gwamnatin farar hula, kasar ta Myanmar ta fanjama cikin ƙangin rikicin siyasa tsakanin dakarun kasar da masu adawa da mulkin su. Kakakin sojojin kasar ta Myanmar Zaw Min Tun ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake wa dakarun kasar, musamman kan samaman da ake zargin dakarun kasar na kaiwa wasu gine-gine. Kasar Ukraine ta nada sabon ministan tsaro a wani yunkuri na ganin ta karfafa dakarun kasar yayin da take ci gaba da fama da rikice-rikicen yan aware da ke goyon bayan Russia. Alexey Reznikov wanda lauya ne dake da dan horo kan sha'anin soji ya mai gurbin Andrei Taran da ya aje aikin a farkon makon nan saboda dalilai na rashin lafiya kamar da rotani ke cewa. Kamfanin jilancin labarai na AP ya ruwaito cewa ƴan majalisar dokoki 273 ne suka amince da zaɓin Reznikov a majalisar mai membobi 450 bayan zaɓinsa da shugaba Vladimir Zelensky ya yi.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji kuma Mahmud Lalo da ya tiya na gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai kuma mun hadu a shirinmu na dare.